A watan Satumban 2023 ne aka kafa hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef don maye gurbin hukumar Halsiya, wacce ta gudanar da nata ayyukan a tsawon shekaru 12 da rabi na mulkin jam'iyyar PNDS tarayya da ƙawayenta. A wancan lokaci Janar Cani ya naɗa Hafsan rundunar tsaro ta Jandarma Kanal Abdulwahid Jibo a matsayin shugaban hukumar da ta kunshi wakilan alƙalai, lauyoyi da 'yan farar hula, waɗanda kafin su kama aiki suka yi rantsuwa da Alƙur'ani a bisa sharaɗin za su yi aiki da gaskiya tare da riƙe sirrin aikin su na farautar mahandama dukiyar ƙasa. Sai dai kwatsam shugaban gwamnatin mulkin sojan ta Niger ya tsige shugaban hukumar da mataimakansa, lamarin da ƙwararru a yaƙi da cin hanci suka ce dama sun san za a rina. Malam Mamman Wada shine shugaban Transparency International a Niger.
Mu kunjin mata hukumar cin hanci da rashawa a NLC Transparency International abun bai ba mamaki ba. Dan kutuno da aka aza Kwaldef din ma cikin mutanen nan akwai waɗanda suka reto a gidan yaƙi. Wato an yi abu ne cikin garaje, cikin kwaramniya, ba an aje hankali ba, an yi da kyau. Aka samu mutanen da an tungume su da lahiya sun gije gidan yaƙi. Daga baya aka gyara aka hidda. Kenan ba a yi binciken rayuwar mutane ba. Kamar yadda Alsha take, haka ya kamata a yi Kwaldef. Inda Alsha take wannan abun da yanzu an yi nisa.
Daga yanzu Hafsan tsaro na gandun daji Kanal Zainu Musa a Gali ne zai jagoranci hukumar ta Kwaldef tare da naɗa wasu sabbin mataimaka. Ba a dai bayyana dalilin waɗannan sauye-sauye ba. To amma 'yan fafutuka na cewa matakin ba zai rasa nasaba da wasu matsalolin da ke tattare da ayyukan hukumar ba. Bana Ibrahim jigo ne a kungiyar Front Patriotic.
Ana kuskusa an ce rashin jituwa ne gare tsakakanin su ya hana ruwa gudu a cikin aikin da ya kamata su yi. To shugaban kasa da hwari ya tattauna da su a samu a kaza a walware a wannan abin da ke hana ruwa gudu nan tsakakanin su, to ba a samu ba. To shi yasa su shugaban kasa ya dauki sandan shi ya ce to ya kamata a sauya su duka.
Sana sun yi gargaɗin cewa dole ne a ɗora hukumar ta Kwaldef kan turbar dokokin yaƙi da cin hanci na zahiri, muddin ana son cimma gurin da ake hange. Har ila yau ga Malam Mamman Wada.
Doka ta Kwaldef, ta kwatanta Kwaldef ba ƙungiya ba ce ba mai kokowa da cin hanci da rashawa, wadda za ta buɗe aikinta bisa cin hanci da rashawa da ake sahi da marici. Wato wannan doka ta mai da Kwaldef kamar ƙungiya ce ta karɓo kayan jama'a kawai, gyarawa ne ake. Abinda ake tsammanin mutum ya ɗauka ya ce ya yarda shi ke ne ya biya. Kuma in mutum ya tafi da mai kare shi kamar lauya sai a kore, a ce baya da ƴancin ko doka ba ta ba da uzuri ba mutum ya zo da lauyan shi.
A watan Janairun da ya gabata tsohon shugaban hukumar ta Kwaldef ya sanar cewa a tsawon watanni 12 hukumar sa ta tatso biliyan ko miliyar 50 na sefa daga hannun mutanen da suka wawure dukiyar ƙasa. Sai dai wasu 'yan Nijar sun yi ta nuna rashin gamsuwa a bisa la'akari da makudan kuɗaɗen da ake zargin an handame a zamanin gwamnatin farar hula, wato daga 2011 zuwa lokacin da soja suka yi juyin mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.